Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16, 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar Alhamis 20 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Baba Yako Makere da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muke marhabin lalle ga masu sauraro. Ga kanun labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres ya yi kira ga kasashen duniya a jiya Laraba da su canza tunani akan nahiyar Afirka. Wakilan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa a nan Amurka sun bayyana samun kwarin gwiwa na wato yi wa dokar kiwon lafiya gyaran fuska. Sa'annan fadar White House ta ki ba da cikakken bayanai akan ganawar da shugaba Donald Trump da kuma shugaban kasar Russia Vladimir Putin suka yi.
Kanun labaran kenan.
Gaskiyar magana kamar da nake magana yau nan, mun gode wa Ubangiji Allah, zan ce alhamdulillah shugaban kasar Nigeria ya samu sauki daga cutar da yake damunsa, yanzu yana cikin halin shiri na dawowa gida domin ya kama aiki.
Ministan matasa da wasanni Solomon Dalan kenan. A Lagos, wani dan sanda ya harbe ya kashe wani matukin babbar motar dakon kaya bisa zargin waya ke bashi cin hanci. A jihar Gombe kuma an tsaida zirga-zirga tsakanin jihohin ko kuma jihar da kuma makwabtanta Adamawa da Taraba saboda zaman dirshin da matan Kaltungo suka yi akan hanya. Za mu lega Kamaru mu jiyadda shirin komawar ƴan kasar daga ƙetare yake taimakawa cigaban tattalin arziki. Grace Alheri Abduna tafi da shirin domin iyali.
Assalamu alaikum jama'a. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga kasashen duniya a jiya Laraba, yana cewa su canja tunani game da nahiyar Afirka. Ya ce ya kamata kasashen duniya su yi aiki tare da Afirka kuma su gane irin abubuwa da Afirka za ta iya yi kana kuma su taimaka wurin hanawa da kuma kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a wurin. Antonio Guterres ya faɗa wa mahawaran kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya a inganta zaman lafiya da tsaro a Afirka. Yana cewar ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Dinkin Duniyar suna da manufa na ganin cewa an magance rikice-rikice kafin su yi kamari ko kuma wato a fannin yada yanda za a tunkari su waɗannan rikice-rikicen kafin su faru. Mr. Guterres ya ci gaba da cewa,
"Enhancing African capacities is essentially both in the context of our collective response to international peace and security challenges."
Karfafa gwiwan Afirka yana da muhimmanci a wurin aiki tare na magance kalubalolin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da tsaro da kuma batun dogaro da kai a nahiyar Afirka. Ya kuma lura da irin matsaloli da kungiyar ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi suke kawowa. Guterres ya yi marhabi da shirin kafa rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin Sahel guda biyar waɗanda suka yi domin yaƙi da ta'addanci da kuma dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen tafkin Chadi masu yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Wakilan jam'iyyar Republican a nan Amurka a majalisa sun bayyana samun ƙwarin gwiwar yi wa dokar kiwon lafiyar Amurka gyara biyo bayan ganawa da suka yi da shugaban na Amurka Donald Trump a jiya Laraba. Shugaba Trump ya ce su dakatar da hutunsu na watan Agusta har sai sun gama wargaza dokar kiwon lafiyar da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar. Trump ya faɗa wa sanatocin na jam'iyyar Republican cewa lallai ne akwai buƙatar su cika alƙawarin shekaru bakwai da suka yi wa Amurkawa na soke dokar kiwon lafiyar mai rahusa da ake kira Obamacare. Ma'aikatan suka ce kiran na shugaba Trump ya samu shiga. Mahawara akan dokar kiwon lafiyar ta raba kan 'yan Republican. Wasu masu tsauraran ra'ayi 'yan kalilan sun ce shawarar jam'iyyar ta yi wa Obamacare kuskurima ba ta yi tasiri da za ta sa gwamnatin tarayya ta taka wata rawa ba, yayin da masu matsakaicin ra'ayi suka ce shawarar ta wuce makaɗi da rawa domin tsarin kiwon lafiyar na barazana ga miliyoyin Amurkawa waɗanda suke talakawa. A wani labari kuma likitoci sun gano cewa Sanata John McCain ya samu sankarar kwakwalwa. Sun gano haka ne a wani gwaji da aka yi masa a asibitin nan da ake kira Mayo Clinic da ke Phoenix a jiya Laraba. an gano ƙari ne bayan an yi wa sanatan mai wakiltar jihar Arizona wani gwaji a makon da ya gabata don cire wata gudar jini a idansa. An zaɓi makin tsohon soja da ya yi yaƙi Vietnam kuma tsohon fursunan yaƙi zuwa majalisar dattawan Amurka a shekara ta 1986. Shi ne ɗan takarar jam'iyyar Republican da ya kara da tsohon shugaban Amurka Barack Obama a shekara ta 2008. Sankarar da ta kama shi irin wacce ta kashe Senator Ted Kennedy ne a shekara ta 2009.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ki bada cikakken bayani akan ganawar shugaban Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin wanda suka yi a wurin wani liyafar cin abincin dare da aka yi a wajen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 a farkon wannan wata. Wannan liyafa ce ta jama'a a cewar mai magana da yawun fadar White House da ake kira Sarah Huckabee Sanders. A bayani da ta yi wa manema labarai waɗanda suka matsa mata a jiya Laraba a kan wannan ganawan da shugabannin biyu suka yi. Wani daga cikin ƙusoshin jam'iyyar Democrat a kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilan ƙasar, Adam Schiff, ya ce ya yi mamakin jin wannan ganawar. Adam Schiff ya ɗora a shafinsa na sada zumunta na Twitter cewar wannan ne Donald Trump ke kira bayyana gaskiya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a baiwa ‘yan jarida damar shiga Yemen biyo bayan hanawa manema labaran BBC guda uku shiga ƙasar da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya masu yaƙi da ‘yan tawayen Hutu suka yi. ‘Yan jaridar suna cikin jirgin kai agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kan hanyarsa zuwa babban birnin ƙasar Sana'a shekaran jiya Talata, amma sai aka hana jirgin tashi daga Djibouti saboda ‘yan jaridar suna ciki. Daukan irin wannan mataki ba shi da amfani. Wannan shi ne babban tsaiko da aikin kai kayan taimako da mutane ke wato ke haddasawa. Duniya tana buƙatar sanin abin da ke faruwa kuma ya kamata ‘yan jarida su samu damar shiga, a cewar kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq a jiya Laraba. Haq ya ce jirgin kai kayan taimakon da aka hana shi tashi ranar Talata an riga an ba shi izinin sauka a Yemen jiya Laraba, amma ba tare da manema labaran na BBC ba. An ba da rahoton cewa ƙasar Saudiya ta ce ba za ta tabbatar da kare lafiyar ma'aikatan na BBC ba.
Bayan ya kwashe kusan shekaru tara a gidan yari, taurarin wasanni da wasannin kwaikwayo irin na sinima O.J. Simpson, yau Alhamis aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma shaidu a kan ƙila wadda za su kai ga a sake shi a ranar 1 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya kenan, na gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ministan matasa da wasanni a Najeriya Solomon Dalun ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana dab da komawa ƙasar daga Ingila inda yake jinya. Ministan ya furta haka ne a ganawar da ya yi da manema labarai a Abuja ciki har da namu Nasiru Adamu Elikaya.
Gaskiyar maganan kamar da nake magana yau nan, mun gode wa Ubangiji Allah, zan ce alhamdulillah shugaban ƙasar Najeriya ya samu sauki daga cutar da yake damunsa. Yanzu yana cikin halin shiri na dawowa gida domin ya kama aiki, kuma ya samu sauki wanda zai iya ci gaba da aikinsa da amanar da 'yan Najeriya suka bashi.
Ministan ya ce 'yan majalisar zartarwa sun taƙaita ziyarar shugaban a London da hakan kare shafi lamarin aikin gwamnati a maida gidan Abuja da ke London tamkar fadar Aso Rock. A kan raɗe raɗin ko an sanya wa shugaban guba ne ko kuwa a'a, Dalun ya ce ba zai tabbatar da wannan zargin ba, amma tabbas shugaban bai taɓa samun irin wannan jinyar ba tun hawansa mulki. Hakanan ministan ya yi watsi da batun wai shugaban na neman musuluntar da Najeriya ne. A nan Dalun ya ce wasu ne masu son kawo fitina suke danganta maganar da Janar Theophilus Danjuma bayan wani taro. A ganin Dalun, sam tsohon janar na sojan wanda ya aiki da shugaba Buhari bai furta irin waɗannan kalaman ba.
Ban yadda ba kuma ko an bani Bible zan rike. Rinse cewa ba zai yi wannan magana ba. Jiya ɗaya daga cikin ministocinmu ya tunkare shi, ya tambaye shi baba ga fa abin da yake faruwa kuma ga irin zagin da mutane suke yi. Yaya kai wanda muke sa ido muke dube ka uba a kasa za ka yi irin wannan magana haka? Fadin haka ma shine shi ma ya sani cewa akwai wani abu. Bai sani ba. Kuma ya dauka alƙawari zai mayar da martani. amma kun san da jijo ne kuma wanda kwanaki sun gabata kuma kwanakin baya da naje ganshi ya ce min baya jin dadi sosai to mutumin da yake fama da rashin lafiya shine kuma zai zo shiga ya ce wai waya zuwa raba waya abin da yake faruwa ana nema musulunta da Nigeria shi baba Tiwa Danjuma sun yi soja tare da Buhari ya san halin Buhari Buhari mai wannan akida ne saboda haka maganan nan ba maganan Tiwa Danjuma ba maganan na mutane wadanda suke neman mulki karfi da yaji da suna gwamnati ba su yi magana middle belt ba ba su yi magana south side ba ba su yi magana nan ba kama mun da muke zaune nan ana nufin cewa to Buhari kenan zai sai buta zai kama wasu banjo dole je yi sallah mun je mun gama rakiya wasu banjo kuma za a zadi ba mu da daya mu yi wannan mutumin fa wannan gwamnatin da ya kafa krista sun fi musulmi yawa a cikin ministocin mai son musulunta da Najeriya kenan
nasura da mali kamarar amurka daga abuja Najeriya
Kafana ta ala sarkin dare da rana shugaba Buhari Allah ka bashi sauki
rayuwa da mutuwa lafiya da ciwo Allah ka dinke yadda ya so da su ga kowa
yadda ya so da su ga kowa
Rabbana ta ala sarkin dare da rana shugaba Buhari Allah ka bashi sauki
A Lagos rikicin direbobin manyan motocin dakon kaya da ƴan sanda ya kashe mutum ɗaya lamarin da ya kai ga kona bankuna biyu ga rahoton da Babangida Jibril ya aika mana daga can
Shi dai direban da aka ce an harba mai suna Tunde an ce ya ki ya bada na goro ne kamar da dan sandan ya buƙaci ya bayar gardama ta kaure tsakanin su har ta kai ga harbi tuni dai masu zanga-zangan suka kona wasu bankuna guda biyu da suka hada da bankin Sterling da kuma bankin Diamond dake titin Wharf Road a anguwa Apapa dake nan birnin Lagos ga dai abinda daya daga cikin mazauna anguwan na Apapa ya shaida mini abinda ya faru ta wayar tarho
abinda ya faru wani dai sanda ne mai gadin banki ya harbi direban mota to shi ya kawo wannan kace na ce har dai Allah ya sa dai wannan direba Allah ya shira shi
to shi wannan dan sanda yana gadin banki ne ko ko an sa shi tsaron hanya ne
yana aikin banki ne to amma ba za mu iya gane cewa ya tsaya an shi kudi ne hannun shi ko ko ne amma dai shi ne aikin banki
wannan dai ba shine karan farko da ake samu rashin jituwa tsakanin direbobin tankokin mai da kuma jami'an tsaro musamman ma dai a titinan na yankin Apapa inda ake zargin jami'an tsaron ciki ko har da sojojin ruwa da karban na goro daga hannun direbobin tankin mai da kuma na kaya wanda ke lodin kayayyaki da kuma mai daga tashar jiragen ruwa na Apapa ga dai abinda wasu da suka gade wa idanun su lamarin suka shaida mini
wannan an sha mana a hanya cikin Lagos nan babu kana empty sai ka bada 500 empty kake in ka dago kaya sai ka bayar tsakanin kilometer ya kasa muke da wajen 10 a cikin garin nan ka gani
da dai kokarin jin ta bakin commissioner ɗan sandan jihar Lagos Mr. Fata Osei ya ci tura sai dai wata majiya ta kusa da rundunar ɗan sandan ta bayyana cewa tuni aka kame ɗan sanda da ake zargi ya aikata wannan aika-aika baban Jibrin murai Amurka daga Lagos
sha'anin mu na duniya kwajjara ya sani lamarin mu na duniya Bata ya zani ga gani haka mamma ya
zani dubula
yana de ta amu
yana de
daga rahotanni daga jihar Gombe kuma na bayanin cewa mata daga yankin Kaltungo sun mamaye hanyar zuwa jihohin Adamawa da Taraba inda suke zaman dirshin domin tilasta hukumar ƴan sandan jihar sakin mutanen su da ƴan sandan suka kama ga Abdulrahman Muhammad da kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar DSP Obed Mary Malum
da wani dalili suka tare hanya
akwai arin da aka yi na wanda suke da hannu a suke ɗan sandan da aka suke da kwanakin baya wani sajen
to suna so wai a sake yaran ne kenan
haka suke so
yanzu ku wani matakai kuka dauka
yanzu haka inda muke magana da kai da kuma kina yan sanda da wakilanta da kuma shi ne girma sarkin Kaltungo da kuma dan majalisa da yake wakilta wannan bangare da kuma chairman na local government suna nan yanzu haka suna magana inda za a yi a samu a bude hanya
daga bisani kuma na hira da wasu matafiyan da ta rutsa da su
suna na dimas sorry daga niman zani jos
me ke faruwa
wannan hanyar da ya ga kaman dai sai na kada ya san me ke faruwa dai hanya da take tun kafe 7 da rabi na fi
eh mutane sun bloke hanya sun kare sun bloke hanya kan sai an saki mutane sun din kafin a bude kofa
ni
ma mun tafiya ne
kin fito daga ina ne
Adama.
Kina so zaki je?
Eh, so ni so.
To kin fito tun kamar misalin karfe nawa wajen ya tsare ku?
Misalin sha da muna wurin.
To su matan da suka fito suna wannan zanga zanga menene suke ga muku? Luhab Muhammad Mudan Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Daga jamhuriyar kamar kuma kasar ta ce hakarta ta fara cimma ruwa na shawo kan yan kasar da ke ketare su koma gida su zuba jari da kuma kafa masana'antu ga awal garba.
Na tambayi Hajiya Fatima wanda ta dawo daga kasar Faransa domin ta bude kamfanin sarrafa ruwan sha a kasar ta jamhuriyar Kamaru ko me ya bata sha'awar dawowa kasar ta Kamaru?
Wato abin da ya bani sha'awa dawowa kasar Kamaru bude kamfanin sarrafa ruwan sha shine wato domin in taimaka da ƴan uwana na kasar Kamaru in kuma gwamnati su ma sun dafa mana hannu wato zuwa shekaru biyu ko biyar za su rage mana haraji.
Malama Aisha ita ma ta dawo ne daga kasar Dubai don bude masana'antar ɗinkin hannu kamar zanin gado da kuma rigan kujerun ɗaki.
Ina son taimakawa ƙasa ta neman gashi ta yi ci gaba kuma mu samu ko a mana ragin haraji da kuma taimakawa matasa su samu aiki.
Na tambayi Alhaji Dan Asabe babban ma'aikaci ne a ofishin cibiyan kasuwancin kasar wanda yake birnin Duwala ko ya yake ganin yanda ƴan kasar ta Kamaru mazauna a kasashen ƙetare suke komowa domin bude kamfanika da masana'antu a kasar.
Suke ainihin iya kokarin su ya kamata su dawo kasar Kamaru saboda su ci gaba da kasuwanci. Shi yasa muka zauna muka yi taro muka cewa lokaci ya zo wanda ya kamata a ba su damar dawowa kasar Kamaru ci gaba da kasuwancin su. Game da bude kamfanika da koi dan ci kasar dawo da muka sanar muku tattauna da su.
Na tambayi Mr. Idrisu Baba Yaro Adamu wanda ya daga cikin masu hannu da shuni wanda suka dawo kasar Jamhuriyar Kamaru domin gudanar da harkokin su. Shi dai ya bude kamfanin sarrafa ayaba ne domin kaiwa kasashen na Turai.
Ma'aikatan da nake da su a yanzu nan su 60 ne.
To ku nawa ne kuka dawo daga kasar Turai domin bude kamfanika a kasar Kamaru?
Mu dai a yanayin da na shina mu goma ne muka taso daga kasar Turai muka dawo kasar mu Kamaru.
Me ya ba ku sha'awar kuka komo kasar ta Kamaru?
Abinda ta ba mu sha'awar dawowa nan kasar Kamaru mun zo ne mu ma mu nuna namu kwazo abinda muka koyo kuma mu nuna ma wanda ba su sani ba saboda samu ci gaba mu ma gabaki da kasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba.
They're just there. Government is not reaching out to them for nothing. The only time government reaches out to them is when there's election.
Gaskiya kai kamar wata hudu ko uku haka ba su kashi shinkafa ba.
Matsalan da aka samu dan sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba gida masu gudun hijira.
A kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin hali da ƴan gudun hijira suke ciki a jihar Borno. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1:18. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika tonka huiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Na saba da nan tunda nan aka haife ni ban da yakin Biafra ba zan koma gida ba. Uwaye na da kasuna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina daidaiwa.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin kasancewar Najeriya tsintsiya madaurin ki daya biyo bayan matakan da waɗansu ƴan tsirarru a ƙasar suke ɗauka da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsinduma ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. Shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu da suka amfana da kyakkyawar zamantakewa da yarda da juna tsakanin yankunan ƙasar waɗanda suka gajiya suka kuma ga yau kamar yadda masu iya magana suka ce. Abinda babba ya hango yaro koda ya hau dutse ba zai iya hangowa ba. Saboda haka muke nazarin yadda wannan lamarin zai shafi makomar iyali da ke baje a ko'ina cikin kasar. Yau mun sake komawa zauren tattaunawa mu a jihar Kano inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana kan dattawa uku da suka hada da Malam Abdulrazak Tanimawo, wani dattijo dan kabilar Yarbawa da aka haifa shekaru 82 da suka shige a birnin Kano, inda kuma yake zaune har yau. Sai kuma Chief Ifanyi Anyi, wanda shi kuma dan asalin garin Newi ne a jihar Anambra. Shi ma aka haifa a Kano shekaru 61 da suka shige, ya kuma ci gaba da rayuwarsa a nan jihar. Akwai kuma Malam Aminu Ibrahim Maidawa Fage, da aka fi sani da Aminu Maidawa, dan shekaru 51, wanda ainihinsa dan jihar Borno ne, shi ma aka haifa a Kano, ya kuma ke zaune a jihar. To, dattijo Abdulrazak yana bayani kenan kan illata da kayar baya irin wannan lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Karamin misali lokacin da aka yi wannan aware, abu ne wanda yake ba zan taɓa mantawa ba, kuma ina fata kar irinsa ya sake faruwa nan Najeriya. Don saboda abu ne ya faro kamar wasa, an ɗauke shi ne kamar abu ne ba shi da girma. Ina faɗaɗa har muka samu kanmu aka zo aka yaƙi. To, shi yasa nake cewa duk irin wanda suke maganan cewa a zo a yaƙi, ko suna kawo maganganun da zai kawo tashin hankali, wanda ba su taɓa ganin irin abubuwan nan ne ba, kuma ya kamata a tashi a tsawatar musu su daina. Don aka ce aka bari ba san iyakar inda abin Allah kiyaye. Saboda haka manyan gari su ya kamata su tashi. Nan akwai inda sarakuna da masu unguwanni duk za su tashi da nagartai da kuma hakimai.
Wancan al'amari bai yi daɗi ba. Yaya makomar iyalai ta zama a lokacin, musamman ga waɗanda suka aura, aka aurar musu, suka aurata, suke da sirrikai misali, a wancan lokacin ya za ka siffanta mana yadda rayuwar iyali ta kasance?
To, kowa wani ya tafi ma ba a sake ganinsa ba. Wani mafarin rabuwansu kenan da iyalansa. Wasu kuma da suka rayu suka ce za su tafi, na nan sun tafi. Na can kuma suna zuwa a hanya, daga wanda suka samu accident a hanya, da wanda kuma wasu barayi suka tsare suka yi, duk dai gashi kala-kala, ba irin abubuwan da bai faru ba.
Haka dai iyalai sun zama sun tarwatse.
Sun tarwatse. Kan a samu abunan, a samu kawunansu sai da aka dade. Kuma a lokacin ma sai kasance ma ba yadda cikin juna. Duk wanda ka gani sai ka ɗauka ko shi ma shi ne irin mai tada ta zoma ɗin nan. Yawwa, sai da hukuma ta shigo tana ta ba da haƙuri cewa wayannan ƴan uwanku ne, ku bari ku ɗauke su ku ja su jika, har aka samu aka sake wata sabon tafiyar. To, gashi muna cikinta kuma ana nema a zo a hargitsa mana. Saboda haka abu ne wanda ke ba za a taɓa yadda da shi ba.
Chief Ifanyi, mutanen yanku na Ibo an san su da sha'anin hada-hadar kasuwanci, kuma kamar yadda Aminu Maidawa Fage ke faɗa, sun bazu ƙauyuka daban-daban, musamman mu a nan arewa, ana ta neman arziki kuma ana tare da su, ana zamantakewa nan, ana hulɗar cinikayya da sauran al'amura. Wasu ma sukan kai iyalansu. Idan aka biyewa wato wannan zance, aka bar shi ba ɗau matakai ba, kake ganin makomar sha'anin kasuwanci da iyalan al'ummar Ibo za ta kasance, musamman a arewa?
Abin da na faɗa tun daga farko shi ne mu sa nutsuwa da tunani da haƙuri a kan wannan abun nan. Abin da ya tarwasa ko an tatara an kiriga ba zai zama daidai da abin da yake da, kamar ka zubar da shinkafa a ƙasa, komin abun nan naka, ƙwazo naka, ko meye ne naka, ba zai ka iya tara su duka a waje ɗaya. Kuma abin da nake abun nan gani a wajen shi ne mu yi komi da nutsuwa da tunani, sabili da mun zama ɗaya, kuma ni ban san wani rayuwa wani waje ba Kano ba. Abun da ya sa haka, saboda na yada da mutane nan sun yada da ni. Wajenmu akwai ni da gida, akwai ni da iyali, akwai ni da ko uwa ma yanzu na da uwa. Amma wani abu ban saba da wajen ba, yaya ba zai mu ba kanmu haƙuri akan abubuwan nan
mu yi hakuri da juna, mu yafewa kowa abubuwan da aka yi wa kowa. Ai, kwanan nan naji dadi da naji ta martaba sarkin musulmi yana ce a bari abun nan bai kamata ba, du masu zugawa da ba da sa wutan nan su daina. Ai, kowa ya ji dadin, kuma ya kamata malame, pastoci, shugabani da kowa da kowa isa baki akan wannan abun nan a kwantar da hankali.
Ka ce kana da iyalai anan da ma gida, gashi kana cewa kai da bakinka ba za ka iya zama a innawi ba, duk da cewa kana da iyalai a can har ma ka gina gida a can. Yawanci kuma kamar yadda bayanai suka gabata, yara matasa ne ake amfani da su, kuma na tabbata kai ma kana da a cikin iyalanka akwai matasan nan. Ya kake tunanin cewa wato makomarsu za ta kasance a daidai lokacin da kai kanka kake cewa ba za ka iya zama ba in ba a Kano ba?
Ai, wani abu na saba da nan, tun da nan aka haife ni ban da yakin Biafra ba zan koma gida ba. Uwaye na duka suna nan har sun koma da mu lokacin, kuma ni na dawo da kaina daidaiwa. Zan ce duk wanda yake da zafi a kan komeye ne a yafewa juna, a zo a zauna a tattauna komeye ne abun da yake ba mutane haushi a daidaita. Saboda mun haifa yara su ma su yi rayuwansu duk inda suke so. Saboda ni ma ina da iyali a America, ba kasana ba fa, amma suna wajen suna rayuwa. Ya ni da aka haife ko mu da mu yan Najeriya ne, ya zai mu ji tsoro a kasanmu? Mu daina ba dadi. Kowa da kowa yi hankali da abun da zai tarwaza wannan kasa. Ni ba zan goya baya ba, iyali na ba zai goya baya ba, kuma duk wanda ya san zafin kanshi ba zai goya baya wannan. Shine ya sa nake ce a sa hakuri.
Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau daga wannan zaure, sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa birnin tarayya Abuja mu dora inda muka tsaya a wancan zauren. Yanzu dai a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To a gaida malamai, ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Bayan ya kwashe kusan shekaru 9 a gidan yari, tauraron wasanni da wasan kwaikwayo irin na sinima OJ Simpson yau Alhamis aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma wato shaidu da kila zai kai ga sake shi a ranar 1 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. Simpson mai shekaru 70 a duniya, an yanke masa hukunci ne akan laifin yin fashi da makami da kuma sace mutum a shekarar 2008, biyo bayan tunkarin wasu dalalan kayayyakin wasa guda biyu a shekarar 2007.
To a gaishe ka, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safin nan, sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na kasa ba kasawa ba. Kamina madadin baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da injiniya Jimmy Cook da ya rika masa, anan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.